sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe tare da Hanifa Kabir Isa muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 12 ga watan Agusta na shekarar 2021. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa wasu mahara sun kai hari garin Kalmalo na Najeriya da ke kan iyaka da jamhuriyar Nijar inda suka kashe mutum ɗaya. Bayan nan kuma za ku ji cewa wani aikin haɗin gwiwa tsakanin jami'an Najeriya da Nijar sun yi nasarar ceto 'yan Najeriya sama da 80 daga hannun masu fataucin mutane. Kamar kowace ranar Alhamis, Yoma Zainab Babaji tana tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Najeriya. To amma kafin nan ga Hanifa da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Ana kyautata zaton hukumar kula da ingancin magunguna ta Amurka za ta ba da izinin yin allura ta uku domin kara karfin rigakafin COVID-19 ga waɗanda garkuwar jikinsu take da rauni. Kamfanonin labarai sun ce ya yiwu yau Alhamis hukumar FDA ta amince da yin allurar rigakafi ta uku na rigakafin Pfizer ko Moderna. Kwamitin shawarwari na hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa zai gana gobe Juma'a domin tattaunawa kan bada rigakafin ga mutanen da ƙarfin garkuwar jikinsu yake da rauni. Tsakanin Amurka miliyan 3-9 ne garkuwar jikinsu ta yi rauni ko kuma dai saboda waɗansu cututtuka da suke fama da su ko kuma saboda magunguna da suke sha. A yau Alhamis ne 'yan ƙasar Zambiya suka kaɗa ƙuri'a a babban zaɓen ƙasar bayan gangamin zaɓe da aka yi a cikin zaman ɗarɗar, yayin da ƙasar ke fuskantar matsalolin tattalin arziki, rikicin asussuka da kuma annobar coronavirus. 'Yan takara guda 16 ne suke gwagwarmaya don neman wannan babban mukami na shugaban ƙasa, amma waɗanda suke kan gaba su ne Edgar Lungu ɗan shekara 64 wanda shine shugaba mai ci yanzu tare da daɗaɗɗen abokin hamayyarsa Hakainde Hichilema, riƙaƙƙen ɗan kasuwa waɗanda suke fuskantar zaɓen a karo na uku. Hichilema ɗan shekara 59 wanda wannan ne karo na 6 da yake fitowa takarar shugaban ƙasa, yana da goyon bayan jam'iyyu guda 10. Bayan ya kaɗa ƙuri'a jim kaɗan bayan buɗe rumfunan zaɓe, Lungu ya nuna alamun ƙarfin imanin cewa zai yi nasarar lashe zaɓen don ya ci gaba da mulki da yake riƙe da shi tun shekara 6 da suka gabata. Babban birnin Canberra na ƙasar Australia ya shiga kullen gaggawa na kwana 7 a yau Alhamis bayan da aka ba da sanarwar samun mai ɗauke da cutar COVID-19 a karon farko cikin fiye da shekara ɗaya. Jami'ai sun ce mutumin ɗan shekara 20 wanda sakamakon gwaji ya tabbatar yana ɗauke da cutar a yau Alhamis bayan da ya kamu tun ranar Lahadi. Babbar jami'ar hukumar kiwon lafiya Karen Coleman ta ba da sanarwar cewa wasu mutane uku da suka yi cuɗanya da mutumin su ma gwajin nasu ya nuna suna ɗauke da cutar COVID-19. Hukumomi sun ce ba za a bar mazauna garin su bar gidajensu ba yayin kullen kwana 7 ɗin har sai da ƙwaƙƙwarar dalili, wanda ya haɗa da zuwa aiki, cefane ko kuma dalilin rashin lafiya ko allurar rigakafi da kuma motsa jiki a waje. 'Yan adawa a ƙasar Ghana sun sa shugaban ƙasar Nana Akufo-Addo a kwana saboda goyon bayan kafa dokar haramta luwaɗi da waɗansu ke kushewa da cewa ta taka 'yancin bil'adama, sai dai 'yan ƙasar Ghana da dama suna na'am da wannan doka. Al'ummar ƙasa da ƙasa sun shiga sahun 'yan fafutuka wajen yin Allah wadai da daftarin da ke kare haƙƙin 'yan ƙasa na tarayya ta hanyar da ta dace da kuma kare mutuncin iyali da waɗansu 'yan majalisa guda 8 suka shata, galibi daga jam'iyyar adawa. Kimanin kashi 90 cikin 100 na al'ummar ƙasar Ghana suka ce za su goyi bayan matakin da gwamnati ta ɗauka na haramta luwaɗi bisa ga binciken da wata cibiya ta gudanar a shekara ta 2014. Sanin yadda dokar za ta sami karɓuwa ya sa jam'iyyar adawa take amfani da batun ta cimma burin siyasa, ta sa gwamnati mai ci yanzu ta ɗauki matakin da aka sani zai sa ta akwana ta kowace fuska bisa ga cewar Wendy Isaac, wani mai bincike na hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu, inda za mu fara da jamhuriyar Niger. Wasu 'yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane sun kai hari garin Kalmalu na Najeriya da ke kan iyaka da birnin Kwanni na jamhuriyar Niger, mai tazarar kilomita 3 kacal, inda suka kashe mutum guda, yayin da duk dai a cikin daren na jiya Laraba wasu mutane ɗauke da makamai suka kai hari cikin garin birnin Kwanni. Ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bakwai ya aiko mana.
Sannu a hankali dai 'yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane na ci gaba da karyawa ba gaba a ƙaramar hukumar mulkin Ilela ta jihar Sokoto da ke iyaka da jamhuriyar Nijar, inda ko a cikin daren jiya waɗansu mutane ɗauke da makamai sun ka afkawa garin Kalmalau da ke kilomita 3 kawai da birnin Kwanni a kan iyaka Nijar Najeriya, inda suka caji waɗansu mutane yayin da suka kashe wani bawan Allah ɗan kasuwa da suka yi yunƙurin wucewa da shi, amma ya ƙi ba su haɗin kai. Kamar yanda wani mazaunin Kalmalau ya yi mini ƙarin bayani ta wayar salula.
To, abin da ka faruwa a garin Kalmalau a nan jami'in Bako, kenan safe yau muka tashi da wani jirayi da wani ban Allah, wani alhaji da Allah kame kare kwana, yan kirnaka dukkanin sarauci suka kashe juriya suka halbe da zini da yammu.
Da wani lokaci suka isa gidan shi.
To, sun zo gidan shi misali karin biyu da rabi na dare.
To, sun kai suna wa misali.
Domin yanzu halin da ake ciki ba a gane ko sunan ba, tun da ba gida guda sun kashe ba.
Gida nawa sun ka shiga?
Sun shiga wani gida suka je suka tarbe wani yaro ba Allah, shi ma suka kai mai suka tsalla rabe shi, Allah ka dare ka samu ko 30,000 a gare shi.
Ba su tai da shi ba kenan.
Ba su tai da shi ba suka bar shi da shi ga sauran kanan shi da ake nira sun rufe sun kashe da shi.
To, yanzu banda shi wanda sun ka kashe din akwai wani wanda sun ka tafi da shi?
Babu wanda sun ka tafi da shi.
To, halbin shi suka yi da bindiga ko ya suka masa?
Halbin shi suka yi da bindiga ta baya.
Lokacin da sun ka isa cikin gidan babu mutane cikin gidan?
To, akwai mutane. Mutane sun nuna cewa matace ta nuna ta ci bisu Allah bai kaddari ba saboda kare kwana, shi bai sai yabi waɗannan mutane ba su kalibi.
Haka amma dai a cikin daren na jiya waɗansu mutane ɗauke da makamai sun abka waɗansu daga cikin mazauna unguwar mu wadata ta cikin garin birnin Kwanni, kamar yanda mazauna unguwar suka yi mini ƙarin bayani a yau da safe.
Watan da sun ka zo wajen da zuwa ƙarfe ɗaya na son ka zaka. To, da son ka zaka ni dai matata a cikin wancan ɗakin bai da rushi, ni ko ina cikin guda, to guda shi ad da rushi. To, can ni ko ina ce cikin abu ga sai niji tana ana ca ta tashi ta bada kuɗi. Ta ce musu ni ban da kodala da ni dai niji haka da na sai ta tashi ni bude kuba ko da ni bude kuba haka ashe yaje ina budin kuba da na sai yayyo abin ga ko da ni wada abin ga haka sai ce da miji ga ce da na tawo suna halbe ni sai ni zahinin mai da kuba sai ni labi ko da ni to yara na sun wace sun kabi mangurin yan sun kai nan wanga waje ashe ba nan na dai sun ka tsaya ba ana da yawa tunda dai nan dai wajen dai mutum guda na dai shiga nan amma ba a rasa wasu nan waje lalle ba mutum guda na ba an da yi su da dama a yi kasa son ka zaka.
Wallahi Mahmud, al'amarin wa dai wakana ni dai ina hulki na ji ta hiyar mutum da gita kai ina zaka ya tutun karuwa hajje ni kuwa barahu su uku bai hwasa zakuwa ba sai da zaka ya tsaye kai garan gab ya ce kuɗi haka su ce mai to ban da ku gito zai kashe ni ce mai bismillah. Allah da ya ce na samu an da makwabta na sun kai min a gazo Allah ya taimaka ya budu.
Tuni dai mahukumta a garin na birnin Kwanni da na tuntu ba yau da safe suka tabbatar su amin da cewa wannan lamarin ba za su daukar sa da wasa ba, kuma suna nan suna binciken waɗanda suka aikata haka domin a jamhuriyar Nijar ba a wasa da lamarin tsaro kamin su ce nan ba da jumawa ba da zaran su kammala bincike za su yi mini ƙarin bayani. Haruna Mamman Bakwai na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna, wasu 'yan Najeriya sama da 80 da haɗin guwar hukumomin tsaron Najeriya da na jamhuriyar Nijar suka ceto daga hannun masu fataucin mutane sun bayyana nadama kan kwaɗayinsu na neman abin duniya a ƙasashen waje, suna masu cewa masu safarar tasu ne suka yaudare su. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Ofishin shiyar Kano na hukumar NATIF da ke yaki da fatauci da cin zarafin bil'adama ta Najeriya a dungiyar da hukumar kula da shige da ficen baki ta kasar kana da jami'an rundunar yan sanda na jamhuriyar Niger na musamman da ke kula da shige da ficen jama'a ne suka ceto mutanen jim kadan bayan an haura da su cikin jamhuriyar ta Niger akan hanyar su ta zuwa Libya zuwa kasashen Turai. Abdullahi Babale da ke zaman babban komanda a ofishin shiyar Kano na hukumar ta NATIF mai yaki da fataucin bil'adama ta Najeriya yayi karin bayani.
Mutum 16 ɗan jihar Legas, mutum 16 ɗan jihar Ondo ne, akwai ɗaya daga Ikiti, sannan 8 daga jihar Oyo, 2 daga jihar Kogi, ɗan jihar Ibo mutum 9, Delta mutum 4, jihar Osun mutum 9. Jihar Benue mutum ɗaya, Kwara mutum biyu, Anambra akwai mutum ɗaya, akwai Ibom da kuma Rivers su masu da mutum ɗaya. Amma za akwai mutum 21, mata mutum 59. Kuma dukkanin shekarunsu ya fara ne daga 16 zuwa 35, wanda dama su ne shekaru waɗanda su masu yin wannan fitocin bil'adama ɗin suke nema mashi a ƙasar. Allah ya taimaka, sun tsallaka ta Niger ɗin ta hanyoyin barayin hanya na nan mai addu'a, wanda kuma 'yan sandan Niger na DSC ɗin suka yi nasarar samo mutum 80, waɗannan mutane 80 ɗin dukkaninsu an same su ne a ƙasar Niger.
Yanzu haka dai waɗannan mutane suna ofishin hukuma ta NATIF a nan Kano.
My name is Toby. I am from Lagos and I met somebody online. He said you can lead.
Tace sunana Toby daga Lagos nake, kuma na sadu da wani ta kafar internet ne. Ya faɗa min cewa mutum na iya tafiya ko ina a duniya ya samu arziki. Nan take na sanar da wata kawata kuma ta ce da ni zan iya zuwa idan ina so, sai dai kash ga halin da na tsinci kaina gaskiya ina da dama matuƙa.
Very very much wallahi I do regret my action.
Sunana an
wani gari ke
on this state
ke dami kike a gida?
Ina aiki da wani mutum ne, tana biya na 700 a wata.
Wa shekar ki nawa?
20.
Daga Ondo ina za ku je?
Libya da muje. Wani pastor ne zai same ni wai in je Libya. To shi ne ranar nan wani ya kira ni da safe wai in tashi in zo Kano. Wai na zo Kano sai in kira shi. To sun sta a titin mu 30,000 wai in siya abinci da kuma in biya kudin motar zuwa Kano. 11,000 na zo Kano. To mu bacci mu tashi mu kama hanya kamar karfe 11 da daddare. Mu kai wurin ta mu karfe 4:30. Aka ban mu, mun tsaye mu soka mu zo na mu yi ciro. Masu motar su wuce. Wani da ya tsaya da mu yace wai yana zuwa wai da je fusa shi kana ya wuce da dawo ba da muka ji gaban ka zina wurin a wurin da yasa da suka zo suka kama mu.
Yanzu haka dai hukumar ta NATIF na zurfafa bincike akan waɗannan mutane su fiye da 80 tare da kokarin gano waɗanda suka kitsa musu wannan yaudara domin gurfanar da su a gaban kuliya.
Kuma yadda ka sani fitocin bin adama mutum ɗaya baya yi zama wanda ya daganci tura mutane zuwa Turai irin wannan, wasunsu ma ba wai a ƙasar suke ba.
Malam Abdullahi Babala kenan babban komanda a ofishin shiyar Kano na hukumar NATIF mai yaki da fatauci da cin zarafin bil'adama ta Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwali, yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman.
Rundura da ke wanzar da tsaro a jihar Plateau ta yi nasarar cafke mutane 8 da take zargi da kashe wasu mata 3 a gonarsu kusa da ƙauyen Rafin Bauna da ke ƙaramar hukumar Basa. A wata sanarwa da ke da sanya hannun kakakin rundunar Manjo Ishaku Takwa, rundunar ta sami kiran gaggawa ne daga yankin, inda nan da nan jama'anta suka kai ɗauki suka kuma yi nasarar kame mutane 8 da take zargi da harbe matan tana kuma riƙe da su tana tatsan bayanai. Komandan rundunar Manjo Janar Ibrahim Ali ya hori jami'an tsaron da su ƙara ƙaimi wajen zakulo ɓata gari a tsakanin al'umma. A halin da ake ciki kuma al'ummomin da rikici ya auka da su a sassan jihar Plateau na neman agajin abinci da sauran kayan more rayuwa cikin gaggawa. A ziyarar gani da ido da na kai zuwa garin Jebumiyango a ƙaramar hukumar Basa, mafi yawan gidajen garin an ƙona su ƙurmus. Yayin da bayanai ke cewa 'yan bindigar sun shiga gidaje da shaguna suka warwashe dukkan kayayyaki masu amfani kafin suka cinna wa gidajen wuta. Na tarar da wasu mata suna karya ɗan sauran ɗanyen masaran da ya rage a gona. Wasu kuma suna tona dankalin turawa da bai ma ƙosa sosai ba don su sayar su ci da iyalansu. Na zanta da wasunsu wanda ke gudun hijira don jan irin halin da suke ciki.
Abin da ya faru an zo an kone mana gidaje an kashe sauran mazajenmu. Ramon da na bun ya faru da sassafe karfe 5 ba mu tashi daga barci ba sai mun ji bidigogi kawai suna farowa. Duk na wayansu mun samu ka gudu mun shiga gida mun shiga ciyawa. Wayansu kuma suka rasa rayukansu. Har mu yi noman gwaza ma sun zo sun tattaka kawai ma har gwazan bai yi ba. Su sai mun zauna kawai mun ji ran ladi an ce mu fita. Sai wayansu suka fita da yara kamar mu dinan muna can kasa ba mu fita da yaran ba. Sai da safe kawai sai muka ji suka fara harbi bidigogi kawai. Sai mun fara guduwa kawai ga ruwa rafi mun zo mun shiga cikin ruwa har mun taka suna da ruwan muna haiwa kawai sai mun samu mun haye ta ciyawa suka shikenan sai muka boyewa.
To amma yanzu wani hali kuke ciki? Naga yara naga matan ku da mazan ku da matasan ku anan wani hali kuke ciki?
To akwai sauran gidaje wadanda ba su kone sosai ba shine muna kwana amma wai su sun kone gaba daya. Duk da so abinci aka konewa ba komai aka bar mana. Wake tusuruma wanda nayi noma ma sun doka sun zuba petrol suka sa wuta. Yanzu muna tata ne shine suna rike mu wurin ba mu da so abinci ba komai muna ci yanzu a gari.
Yara fa gashi ana ruwa gashi ana sanyi.
Wato wai sai yara muka gudu da su muna can tare da su kawai mun tafi kenan mun bar su a tadi. Mun bar su a can suna tadi. Ana nima na dan samu ana ba su su ci. Wanda bai koshi ba zai yi hakuri.
Zaman lafiya ne. Muna so yanda da sun zo ma har sun kashe su mutane 14.
Su jami'an tsaro wato kamar su yan sanda sojoji da yan sanda sun kawo muku dauki?
Yan sanda ma su muna tare da su na su ma sun ga wuta ya yawa sun gudu su ma.
To amma yanzu wani bukata kuke da shi na gaggawa?
To bukata ba mu da gidaje su yi kone-kone sun gama da su abinci ma sun sassara gonaki ma gabaki da ba mu da wani gonaki da zamu yi kuma abinci ma riga an sara wanda ya riga an yi bankasa kuma muna jira lokaci da zamu yi mu ci an riga an sara gabaki da ba mu da abinci yanzu.
Da ma mu abinci din muna so mu ci da yara mu da su mata ma sun gudu ba mu san da suke yanzu haka ba. A yanzu haka kam muna so aka taimake mu da abinci cin munimin da suke a tura mana su mutane yake. To
jami'an tsaro ya kamata a kawo kenan?
Eh a kawo mu a dan haura to da dan koros masu da su dan bar mu dai barci.
Wasu kenan da ke gudun hijira biyo bayan hari da yan bindiga suka kai musu a ƙauyukan da ke ƙananan hukumomin Basa da Riyom a jihar Plateau. A rugar mararraban dare da ke karamar hukumar ta Basa kuwa shugaban makiyaya Fulani Arɗoyawu Idris ne ya yi alƙawarin tabbatar da zaman lafiya a yankin.
Tsakaninmu da wannan mutane insha Allah faɗan nan ta wuce kenan. Ta faru ta kare insha Allah. Mun yafi abinda duk suka man gaba ɗaya wannan faɗa ta kare kenan. Kuma yanda ka tura jami'an tsaronka zuwa cikin wannan wurin don su tabbatar mana cewa kuna tare da mu. Mu ma a haka muke roƙonka ka turo mana namu wanda za su ɗan duba mu a nan da mu da dukiyoyinmu da iyalanmu da muke tare da su a nan. Domin ba mu da sojoji a nan duk kullum hankalinmu a tashe yake.
A ɓangare guda kuwa komandan rundunar da ke wanzar da tsaro a jihar Plateau Manjo Janar Ibrahim Ali ya buƙaci al'umma ne da su riƙa ba jami'an tsaro bayanai kan duk wata matsalar tsaro.
Yan kwanakin da bayan da suka dan shige mun samu tashin hankali tsakanin Fulani da mutanen Irigwe. Wayannan har-haren da aka kai akan mutanen Irigwe ana zargin Fulani ne suka kai. So na zo muku bayani in akwai wani matsala ko wani abin da yake jawo wannan abubuwan ku je ku samu jami'an tsaro ku ga musu. Ku daina daukan doka a hannunku. To na zo in ja muku kunne. Bayan haka ina so in tabbatar muku da cewa da Irigwe da Birom da Fulani kowa da kowa ni a guri na ɗaya ne. Ba zan nuna bambancin kabila ba, ba zan nuna bambancin addini ba. Zan kwatanta adalci insha Allah da gaskiya. A samu a zauna lafiya. In aka kashe muku shanu kada ku ɗauki doka a hannunku. Ku je ku kawo report. A ɗauki mataki a samu sulhu.
Rundura ta ba da lambobi kamar haka don tuntubar ta 0802121319 da kuma 0814000091 sai kuma 0809004333 da kuma 0807463336. Su ma malaman addinai na kan tofa albarkacin bakin su wajen neman mafita kan matsalolin tsaro a jihar Plateau da ma ƙasa baki daya. A cewar Reverend Ayuba Asheshe, dole sai masu ruwa da tsaki sun tashi tsaye don dawo da zaman lafiya.
To wannan abun takaici ne wannan abun tausayi ne inda aka haife ka inda ka taso yau ka kwashi ɗan komasanka kana gudu a tsakiyar damina irin wannan masara an yanke shanin jama'a an karkashe wannan wani irin yanayi ne muka tarar da kanmu kuma a wannan ƙasa ba wai ba gwamnati ba akwai gwamnati gwamnati daga karamar hukuma daga jiha har tarayya akwai yan sanda akwai sojoji akwai civil defense amma ba za ka iya kwanciya kai barci a ɗakin ka ba to muna da matsala a matsayin mu na malaman addini kullum muna jan hankali kuma mun tashi jan hankali muna jan hankalin kowa waɗannan mutane da nan lissafa duk suna cikin coci duk suna cikin masallatan mu kuma suna zama kalkashin fastocin su da limaman su suna jin tafsiri da wa'azi kuma ba wani liman ba wani pastor da zai goyi bayan irin tashinan hankalin da ake ciki ba kowa ya tuna bayan wannan rayuwa akwai rayuwa ta gaba zamu bayyana gaban Allah zaka bada lissafin duk irin abubuwan da kai hatta irin yadda kai ka rike ofishin da kake ciki
shi ma malam Sani Mudi kakakin kungiyar musulmi ta jama'atu Nasrul Islam a jihar Plateau yace duk da kokarin da gwamnatin jihar ke yi na hadin kan jama'a akwai bukatar gwamnatin ta kara azama
alhamdulillah duk da ana samun wannan tashina nan da can amma zamu iya cewa na farko dai mun gode Allah Plateau na cikin zaman lafiya ba kaman sauran wurare ba in an tun la'akari da baya yadda za a ce duk juma'a ana cikin tashin hankali ko ana tsoron bomb ko duk lahadi ana tsoron tashin hankali in an tuna wannan duk babu shi a Plateau wannan kalubalen da muke fuskanta yanzu a jihar shine ɗan wasu wurare da suka rage da har yanzu ba a samu cikakken zaman lafiya ba mu a gefen jama'atu Islam muna cikin bakin cikin ganin cewa har yanzu akwai wuraren da ake samun barna na zubar da jini ko na ta'adi na dukiya muna Allah waje da wannan abin da ke faruwa muna yabawa gwamnatin jihar Plateau saboda gwamnatin gwamna Simon Bakolalon ta yi kokari kwarai da gaske wajen cewa ta yi sadarwa da kowa wato abin da turanci ke kira engagement da duk bangarorin da abun nan shafa cikin tashin hankalin nan amma duk da haka har yanzu ba a cimma haka ba ta cimma ruwa da ake so ba to muna ga abin da ya kamata shine na farko kar gwamnati ta gaza ta ci gaba da kokari har sai an bi diddigin dukkan abubuwan da ke faruwa wata kila har yanzu kadan ya rage a cimma abun
jihar Plateau da ta yi shekaru 20 ana samun rikici jifa-jifa wanda ke kawo cikas wajen walwala da samun ci gaba a wasu fannonin rayuwa Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
a gaida Zainab Babaji kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai
walle walle muna ta dauke kama
kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Assalamu alaikum da fatan ana cikin koshin lafiya taccen dan wasan kwallon kafa a duniya wanda ya fi kowa cin kofin gwanayen yan kwallon kafa a duniya Leo Messi yayi ban kwana da kungiyar Barcelona ta kasar Spaniya wanda ya shafe tsawon shekaru 21 yana mata wasa yanzu dai ya koma kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain ko kuma PSG an kiyasta cewa Messi zai karbi kwatankwacin naira miliyan 500 a duk sati guda. Har ila yau kan batun canjin shekar, captain din kungiyar kwallon kafa na Real Madrid, Sergio Ramos, shi ma dai ya yi bankwana da club din shi. Shi ma dai Ramos din ya koma Paris Saint-Germain. Ramos ya shafe tsawon shekaru 16 a club din, ya taimaka mata cin kofuna 22, ya buga wasanni 671, inda ya jefa kwallaye guda 101 duk da kasancewarsa shi mai tsaron baya ne. A yanzu dai club din kwallon kafa ta PSG ta hada gwanayen yan wasa fitattu na duniya a club din, da suka hada da Neymar, Mbappe, Messi da kuma Sergio Ramos. To a jiya Laraba ne kuma club din Chelsea ta kasar Ingila ta samu nasara akan club din Villarreal ta kasar Spania a gasar ƙarshen cin kofin Super Cup. Club din da a tsawon mintuna 120 da suka yi ana gumurzu kowace tana da kwallo guda a ragar ƴar uwarta, wanda daga bisani aka buga penalty, inda club din Chelsea ta sami damar jefa kwallaye 6, ita kuma Villarreal na da kwallaye 5. Yanzu kuma za mu yi waiwaye ne a dan tafiya kan batun gasar wasanni na Olympic da aka kammala shi a ranar Lahadin da ya gabata a birnin Tokyo ta kasar Japan. To a domin sanin rashin tabukawar yan Najeriya gasar Olympics din, na gayyato mai sharha akan harkokin wasanni Mr. Ishola Michael domin ya yi tsokaci a kai.
Eh to alhamdulillah dai wasa ya zo, an yi lafiya, an kare lafiya, kowa ya koma gidansa lafiya. Amma mu duk Najeriya ne, kwalliya dai bata biya kudin sabulu ba, saboda mun kashe magulan kudi akan wannan harkan. Amma sai gashi nan mun dawo da kambobi ne kawai. To su wanda suka ce wannan, ina yaba musu saboda sun nuna kwazo, sun yi kokari, kuma sun yi kuri sosai na abun a zo a gani. Idan muka manta ba, mun yi magana kwanaki inda muka samu abun kunya, aka dakatar da yan Najeriya su 10 daga yin wasa. Aka zo kuma aka samu zanga-zangan yan wasa a nan Tokyo,
yan Najeriya
saboda ba kyautata musu ba. Kudaden da ya kamata a ba su na allowance ba a biya su ba, suka yi ta zanga-zanga a can Tokyo. Aka zo kuma mun da ya kala zala abun kunya da aka yi, akwai kamfanin da ke ba yaranmu wanda za su je wasanni kayan sawa, wato Puma, kuma an riga yarjejeniya da su na shekaru wanda biliyoyin dala ya kamata mu samu wannan yarjejeniyar da aka yi da su. Amma sai shi minista, saboda ya da zango a wajen wani bangare na hukumar wasan guje-guje, wato AFN, don sun rabu gida biyu, sai yadda zangonsa a wajen wani bangaren. To har aka je wasannin nan, ana cikin wasannin nan kawai sai muka ji bala sanarwa su Puma kenan cewa sun soke yadda tsakanin su da Najeriya. Yanzu nan suna tanadi za su kai mu kotu. Kaga idan suka kai Najeriya kotu, ba karamin illa zai jawo mana ba. Yanzu dai kawai abin da zan faɗa shine mun je mun gani, amma ba mu rawan da ya kamata mu yi ba.
Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab Muhammad, yanzu kuma sai labarai a takaice.
An ji cewa a yau Alhamis ne 'yan kasar Zambia suka kada kuri'a a babban zaben kasar, bayan gangamin zaɓe da aka yi a cikin zaman ɗarɗar, yayin da ƙasar ke fuskantar matsalolin tattalin arziki, rikicin asusuka da kuma annobar coronavirus. An kuma ji cewa a babban birnin Canberra na ƙasar Australia ya shiga kullen gaggawa na kwana 7 a yau Alhamis, bayan da aka bada sanarwar samun mai ɗauke da cutar COVID-19 a karon farko cikin fiye da shekara ɗaya.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin, ta misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin, da Jule Leathers Gresham da ta ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar, nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.